Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Wani malami ya bayyana gagarumin hadarin da ke tattare da duk wanda yayi wasa da sunan Muhammadu.
Ko da a cikin addinin Musulunci ya dauko wani sunan wanda bai shafi Muhammadu ba, amma hanga ta addinin Musulunci yana cikin hadari wallahi.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da wasu ƴan kasuwar Sabon Gari suka koka kan magi akwali da kuma kitimar murar da ake kokarin shiryawa a kasuwar, inda suka ce an kawo wasu Yarabawa waɗanda ba sa ma fuskantar Hausa sun zo suna kakaba musu wutar sola a shagunan su, kuma sun ce wajibi sai kowa ya biya 10,000 ƙarshen wata.
Duk watan duniya zaka bada 10,000, hawan hawa ce, hawa biyu ce.
A yayin da wani laktara ya samu gurbin zama a gidan kaso bisa zargin zagin tsamar nama, shi ma dai wani profesa ya rasa aikin sa, sai a biyo mu dan jin dalili. Wataƙila shi ma dai san makal. Zamu ji yadda wani masanin halayyar dan Adam kuma likitan masu tabin hankali ya gano cewar wai a ce mahukuntan kasar nan da suke daka baitulmanin kasar nan wawaso suna fama da wata cuta ta tabin hankali. Shi ma dai tsohon shugaban kasar Kenya ya bayyana cewar dalilan da ya sanya ya jima a duniya kuma hayyan afiyan shine ya gujewa kaidin mata. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yusuf Ala Abdullahi ke muku sallama tare da farin cikin saki saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na Inda Ranka, wanda masu sallan magana kan ce ka sha kallo. Shirin namu na wannan lokaci zai fara ne daga kasuwar Sabon Gari da ke nan Kano, wato dai kasuwar nan da a shekarun baya aka afka gagarumar gobara, aka kuma samu gagarumar asara ta tarin biliyoyin kuɗaɗe, waɗanda galibin mutanen da suka tafka wannan gagarumar asara wasun su har yanzu ba su dawo daidai ba. Ana dai ci gaba da jallauta rayuwa, sai dai kuma a daidai wannan lokacin da al'umma ke ta kokarin fafutukar ganin sun ci gaba da rayuwa da kulawa da ƴaƴansu, sai kawai suka wayi gari da zuwan wani kamfani na sola wanda aka ce Yarabawa ne ma da kamfanin, kuma daga Kudu suka zo, ba kuma a san waye ya kasu wannan kasuwa ba. Sun zo suna kakkabawa duk wani mai shago a wannan kasuwa wannan sola da zummar ya biya naira 10,000 duk wata. Dama dai tun faruwar wancan gobara gwamnati ta sanya doka na cewar an daina kunna inji komai kankantarsa a wannan kasuwa, lamarin da ya sanya wasu daga cikin ƴan kasuwar masu hali suka dinka sanya sola ƴa ƙarama domin dai ganin haske a ci gaba da business. Amma da zuwan wannan kamfani na Yarbawa sai suka kakaba waccan sola, kuma suka ce ya zama wajibi kowa ya biya naira 10,000. Wani abun ban mamaki daban takaici shine a cewar ƴan kasuwar wasu masu kamfanin ma na wannan sola ba fa sa fuskantar Hausa, amma idan ka ce ba za ka sa ba nan da nan sai ka tsinci talata ka a Laraba. Sannan kuma ƴan kasuwar sun ce idan ma ka sanya solar ka sa kuɗin ka kasiya, to babu shakka za su fige ma ita su baka abarka ka ci gaba da jin dumi da ita. Haka ne sanya ƴan kasuwar suka ce ana fa shirin yi musu magi akwali, ana kuma shirin shirya musu kitimin mura.
Kuma solar nan magana ake ya ilahi duk watan duniya ka bada 10,000 ko 20,000. Ni da nake da solar ma da daddare za a zo a kwance min tawa, a zo a dora min, dole sai na bi ta wannan kamfanin consultant din da aka kawo daga Lagos. Yarbawa ne ma wanda aka kawo, kuma sannan ina kira ga shugabannin mu na Arewa, dan Allah da Annabi a jihar Kano a taimaka mana. Yanzu kasuwanci da ya kare saura zamiya, babu abin da ya rage a ce sai ka zo ka ba wani mai bada hasken lantarki 10,000 ko 20,000.
Wakilin Aminu Abdu Baka Noma ya tuntubi MD na kasuwar ta Sabon Gari wato Uba Zubairu ya kasai ta wayar tarho, wanda ya masa cikakken bayani cewar aikin sanya sola ba karkashin su yake ba, wato dai gwamnatin tarayya ce ta kawo a sa musu wannan aiki. Ya kuma ce kafin a sa wannan sola kusan galibi ƴan kasuwar sun amince da haka. Ya ce waɗanda ma ba su amince a baya ba yanzu sun da sun ce a sanya musu, don haka ya ce wannan fa ba aikin su bane, aikin gwamnatin tarayya ne. To amma dai filin inda ranka ya yi kokarin jin ta bakin wannan kamfani na sola, amma dai hakan mu bai cimma ruwa ba, sai a biyo mu gobe dan jin matsayin wannan kamfani da ƴan kasuwar ke zargi za a kakaba musu ba su ji ba ba su gani ba. To wannan kenan. To a hannu guda kuma shirye-shirye sun yi nisa na samawa masu sana'ar sai da magunguna a wannan kasuwa ta Sabon Gari matsuguni na dindindin a ciki da wajen kasuwar, inda gwamnatin jihar Kano ta ayyana kasuwar Dangoro, wato kasuwar nan da ake ginawa ka ta fariya akan titin Zaria, inda tace can ne za ta sama musu matsuguni na dindindin. Kuma gwamnatin tace ta yi wannan yunkuri ne domin kakkabe al'amuran jabin magunguna da kuma magungunan tari da na buguwa da na marisa da ake yawan sayarwa da matasan mu har ma a yau gamayyar ungiyoyi masu sayar da magunguna da kuma hukumar lura da har hada magunguna suka kai wata ziyara ga kwamishinan lafiya na jihar Kano wato Dr. Aminu Ibrahim Tsanyawa a ofishin sa inda suka ce sun kawo masa wannan ziyara ne domin da ya shaida masa yadda aikin ginin katafariyar kasuwar ke tafiya da ma bangaren da gwamnati ta ware domin sama musu
Alhamdulillah kamar yadda ka gani sun zo ne sun kawo ziyara domin su yi min bayani kan irin abubuwan da suke gudana musamman wancan wuri da ake gwamnati ke ginawa inda za a maida su masu da magunguna
shi ma dai a nasa jawabin shugaban hukumar lura da harada magunguna ta kasa reshen jihar Kano wato Pharmacist Suleiman Chiroma ya ce samar da wannan katafariyar kasuwa wato dai ta sayar da magunguna zalla irin ta ta farko a nahiyar Afrika ya ce za ta taimaka gaya wajen kakkabe al'amuran almundahana da kuma shigowar bata gari harkar magunguna
ita wannan kasuwa buddin da mutum yana sayar da magani matakin wholesale ko distribution ko importation dole ne ya koma wannan kasuwa
wakilin mu Aminu Abubakar noma da Nasibu Umar Madaki dai suna cikin yan tawagar da aka kai wannan ziyara tare da su sun kuma gano cewa tun aikin ginin yayi nisa kuma kirsi ya rage a kammala to Allah ya sa a gama sa'a su kuwa ungiyoyin adedeji sau daban-daban da sauran al'umma na ci gaba da jaddada goyen bayan su ga yunkurin da hukumar Karota na tsaftace sana'ar adedeji sau ta shirya duba da tarin matsaloli da ke tattare da wannan harka shugaban ungiyar mallakan adedeji sau da masu tukawa wato kamar Mansur Tanimu guda daga cikin irin waɗannan ungiyoyi waɗanda suka taka takardar ta Kano har zuwa ofishin na Karota suna masu cewa a shirye suke wajen bayar da goyen bayan su ga babba dan Agundi domin dai tsaftace wannan sana'a
mun zo mu jaddada goyen bayan mu da kuma cewa wannan tsaftace wannan sana'a za a yi registration din nan dama mu ne muka bada proposal ko mu muka bada tsarin da yanda ya kamata a yi dan haka mutanen mu sun karba kuma a shirye suke suna ta yi mun kaddamar da yin wannan koriyar lamba
shi ma dai Adamu Kabir Aduwa shine shugaban kamfanin Hasanaini Business Center ya ce wajibi ne a yabawa babba babba
kamar yadda aka sani da an ce za a biya naira 26,000 amma an dawo an sassauta mana mu fara biyan kudin tiraka 8,000 daga January kuma zuwa karshen sa mu biya kudin wannan haraji
sai dai a hannu guda kuma a ce baya ce ta haihu domin kuwa masu baburan adedin sau suna suka yi ungiya suka zo nan gidan Radio Freedom inda suka bayyana mana cewa ungiyoyin su fa ba sa yin abin a zo a gani wajen ganin sun matsu gwamnati sun kuma bata abin da ya dace masu baburan adedin sau haka ne sanya suka zo takanas ta Kano da kansu dan su roki gwamnatin jihar Kano da kuma shi babba babba kan yayi wa Allah da ma'aiki ya dubi matsayin su kan wannan al'amari na karin kudin haraji naira 26,000 inda suka ce wani baburin ma fa bai kai 26,000 ba idan aka ce sai an biya masa 26 kaga ya za a yi kenan
to an samu kuma wata sabuwar kungiya ita kuma da tazo ta fici garu da interest inta ta hada shi da na gwamnati sai zaman to suka dakatar da token din su mu wayannan mutanen mu kwata kwata ba sa zama da mu ba sa wani tuntuban mu ba sa komai haka suka je suka tura
nan ma dai filin inda ranka ya so jin tabakin shugabannin kungiyar masu baburan adedin sau wadanda su ne ake zargin da mara gwamnati baya har ma ake zaton cewa sun koma yan amshin shata amma su ma dai hakan mu bai cin maruwa ba dan haka zamu ajiye wannan magana amala zuwa gobe zamu zo muku da cikakken bayani su kuwa manoman rani da suke yin amfani da kogunan hade da jama'ar a nan Kano sun ce rashin yashi hanyoyin ruwan noman na rani na kawo musu nakasu da kuma koma baya a fannin harkokin noman rani sai dai a wannan lokaci sun bayyana kokarin hukumar ta hade da jama'ar inda suka ce sun ga aiki ya fara kankama wato dai aikin yashi hanyoyin samar da ruwa da za su zo har izuwa gonakinsu su kuma su yi noman rani inda suka yaba kokarin hukumar na ganin cewar ne su ta matso kusa
tunda aka yi shi kamar shekara 40 ba na jin an yi masa wani aiki wanda zaka iya gani bayan wannan kaga an cire ciyawa an kuma kwashe kasa saboda haka yanzu za a samu kyakkyawan gudanar ruwa tun daga wannan turn out har zuwa karshen karfi insha Allah
a rasa bangaren shugaban hukumar raya kogunan hade da jama'a are wato Dr. Ado Khalid Abdullahi ya ce suna aiki ne tukuru domin ganin sun inganta harkokin noma a fadin Najeriya gaba daya amma fa ya ce duk wanda ya ci ladan kuturu to babu shakka zai masa aski domin kuwa duk wanda ya amfani da ruwan da suke bayarwa ba tare da bada ladan gaba ba za su gurfanar da shi a gaban kuliya
kamar yanda su waɗanda za su yi amfani da wannan ruwa wanda suka san mahimmancin share wannan hanya yanzu suna nan sai murna suke suna magana su shekara da shekaru ba su ga an yi irin wannan aiki ba saboda sun san amfanin da za su samu sun san amfanin aikin da ake yi ba tare da izinin mu ba saboda haka za mu fara kama waɗannan za mu ciccire abubuwan da suke kuma in ta kama ma za mu yi lissafi
to wannan kenan masu sauraro shirin inda ranka fa kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a a yayin da wani lecturer ya samu gurbin zama a gidan kurkuku wato dai gidan gyaran hali bisa zargin yin tamaguzawa akan sirkansa shi kuwa wani lecturer da ban ya rasa aikin sa biyo bayan zargin nuna kuruciyar dan bunsuru da dalibar sa domin da ya bata maki wakiliyar mu Nusaiba Umar Madaki tana da ci gaban labari
Hakan ya biyo bayan kama shi da laifuffukan da suka hadar da bayar da sakamako na bogi ga wata daliba da kuma kokarin zakewa wata dalibar shi. Bayan zama da hukumar ladabtar da malaman jami'ar ta yi, hukumar ta kori Agaptus Buzo da Chibuzo Orji, sannan kuma ta dau matakin ragewa wasu malamai biyu matsayin su waɗanda su ma aka same su da laifuffukan da suka sabawa dokokin jami'ar. Jami'ar ta ce shirye take tsab domin sanya kafar wando daya da dukkanin wani ma'aikaci nata da aka samu da yunkurin bata mata suna.
To a gaida ni sai ba. Shi ma wakilin mu Awwal Hassan Muhammad zai kawo mana wani cikakken bincike da wani masanin halayya dan adam kuma likitan kwakwalwayi inda ya gano cewa wai ashe yawan satar kudaden bitalmanin kasar nan da ake zargin mahukuntan kasar nan na yi ba laifin su bane wai ashe kwakwalwar su ce take da matsala wato dai wata lalura ce take damun su to amma Hassan duk gaba dayan su
da yake amsa akan dalilan da yasa shugabannin kasar nan ke sata sai ya ce attajirai a Najeriya suna samun kudi amma kwakwalwar su ta mutu su kuma talakawan da ba sa iya furta ra'ayin su har yayi tasiri farfesan ya kara da cewa wannan matsalar da al'ummar kasar nan suka girma a ciki da a ce shugabannin kasar nan na samun tarbiya yadda ya kamata kuma a ce sun girma cikin yanayi mai kyau to da ba su saci kudaden jama'a ba Farfesa Franks ya ce idan yaro tun yana karami ya saba da cewa sai ya wahala kafin ya samu abincin da zai ci ko kuma sai ya nema da kansa sakamakon iyayensa ba su da halin ba shi kudi to dole irin wannan yaro yayi sata idan ya zama shugaba saboda kwakwalwarsa ta saba da haka wannan cuta dai da a turance ake kiranta da leptomania wacce ba ta barin mutumin ya samu kwanciyar hankali muddin bai saci kayan mutane ba
to a gaida Hassan Allah kuma ya sanya mu da shi. Shi kuwa wani malami mai suna Malam Falil Dan Santsi ya shigo da gargadi da jan kunne kan yadda yace ana yin wasa da sunan Muhammadu wanda kuma bai kamata ba, bai kuma cancanta a ce ko na musulmi yayi wasa da wannan suna ba. Wannan dai ya biyo bayan wani rahoto da aka ji na cewa wani mutum ya canza wa dansa suna daga Muhammadu zuwa Suleiman da kuma wani mutum da ya canza suna yake fuskantar matsala.
To a ji suna aroni in dai ka ji Muhammadu asalin sa an dauko shi ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk mutumin da ya canza sunan Muhammadu ko da a cikin addinin musulunci ya dauko wani sunan wanda bai shafi Muhammadu ba amma hanga ta addinin musulunci yana cikin hadari wallahi
ko da ke dai malam bai daure akuyarsa a gindin magariya ba domin kuwa bai kawo wasu hadisai ko kuma hujjoji daga Qur'ani da sunna annabi ba ko kuma ijma'i zuwa gaba kuma za mu ji yadda masana za su yi baje kolin hujjoji kan wannan batu kafin mu gargare filin inda ranka ya karɓi takardar ƙayya Adamu bai fama da lalurar kansa hatta kai za a mata gwaje-gwaje da kuma aiki a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano inda wannan baiwa Allah mai suna Ƙayya Adamu ke can a cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai kuma ƴan uwanta da dukkanin al'umma an iya bakin kokari dan haka ake neman naira 500 domin dai a samu a yi mata aiki a ceto rayuwarta sai kuma takardar wata baiwa Allah mai suna Hawwa Salisu ita ma dai da za a yi mata gwaje-gwaje a asibitin Muhammad Abdullahi Wase da kuma aiki akan naira 29 sakamakon lalura da take fama da ita da fatan za a tara agaza musu gaba daya diga kuma anan shirin inda ranka zai diga aya a wadadin madugun shiri na Sir Salisu Zango Aminu Abdi Baka Noma sai Zulaiha Yusuf Aji da kuma Nusaiba Umar Madai Abdulrahman Hamis na Madina dai shine ya sarrafa na'ura don sada ni da ku ne kuma Yusuf Ala Abdullahi nake cewa mu huta lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh